Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a barkamu da hantsi. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a jiya Asabar yayi Allah wadai da Russia da kuma China bayan kasashen biyu sun hau guyar naki a zaben kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya akan batun ketarawa da kayan agaji zuwa Syria. A cikin wata sanarwa Pompeo ya kwatanta matakin Russia da na China na kin yadda da kudirin kwamitin sulhu da ke bada damar shiga da kayan agaji a ga miliyoyin mutanen Syria abin kunya. Kudirin na niyyar kara shekara ɗaya ne akan aikin ketarawa da kayan agaji daga Turkiya da Iraki zuwa ga fararen hula miliyan 4 a ƙasar Syria da yakin ƙasar ya rutsa da su tun cikin shekarar 2011. Hawan kujerar nakin da ya haifar da fargabar yiwuwar hana shiga da kayan agajin na Majalisar Dinkin Duniya zuwa ga yankin Idlib da wasu yankuna da ƴan adawa ke riƙe da ikon su a Syria har sai an fitar da wata sabuwar yarjejeniya kafin karewar wa'adin yarjejeniyar na wannan lokacin wanda zai kare makonni uku masu zuwa. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya lashi takobin ƙara ƙaimi a yaki da kungiyar masu tsaurin ra'ayin Islama a Afirka ta Yamma yayin da rundunar sojin Faransa ta kashe 'yan ta'adda 33 a tsakiyar ƙasar Mali. A jiya Asabar Macron ya kai rana ta biyu a rangadi da yake yi na wuni uku a ƙasashen Ivory Coast da kuma Niger wanda suke kan gaba wurin fuskantar barazanar 'yan ta'adda. Ya kamata mu dage kuma mu hada kai akan tunkarin wannan barazanar, inji Macron yayin wani taron manema labarai a birnin Abidjan. Yace za mu ci gaba da yakin. Da yake tare da Macron a Abidjan din, shugaban Ivory Coast Alassane Ouattara ya sanar da wani gagarumin sauyi na tarihi akan kudin kasar Sefa mai samun tallafi daga kasar Faransa tun shekarar 1945 da kuma wasu kasashe 8 a Afirka ta Yamma da kuma Afirka ta Tsakiya suke amfani da shi. Ana shan labarin ne daga nan sashen sanar muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Koriya ta Arewa ta cece Amurka akan rahoton take haƙƙin bil'adama a ƙasar wanda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar. Tana kashedi ga Washington cewa za ta maida martani daidai wa daida akan abin da ta kira zancen banza. Ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa ta nuna rashin jin daɗinta game da wata hira da muryar Amurka ta yi da wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka, inda yake cewa Amurka na ci gaba da bayyana takaicinta akan take haƙoƙin bil'adama a Koriya ta Arewa. Waɗannan kalaman da yana zuwa ne yayin da dangantakar Koriya ta Arewa da Amurka ke ƙara tsani, lamarin da zai kare dagula al'amura da kuma kawo tankiya a yankin ruwan Koriya. Tamkar an zuba wa wuta fitar a cewar ma'aikatan harkokin wajen Koriya ta Arewa a cikin wata sanarwa da ta aike wa kamfanin dillacin labaran ƙasar. Amurka tana ƙara matsawa Koriya lamba a sannu a hankali. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka a ranar Juma'a ta sabunta rahotonta inda ta ƙara Koriya ta Arewa a cikin jerin ƙasashe da ba a bada daman yin addini. A wannan ranar ne kuma shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu akan dokar tsaurara takunkumai a kan Pyongyang. mutane tara sun mutu a wata sabuwar arangama a jiya Asabar tsakanin masu zanga-zanga da ƴan sanda a arewacin India, lamarin da ya kai adadin mace-mace na cikin wannan zanga-zanga kin jirin dokar zama ɗan ƙasa a faɗin ƙasar zuwa mutane 23, inji ƴan sandan. Mai magana da yawun ƴan sandan jihar Uttar Pradesh da ake kira shi Pravin Kumar ya ce mutuwar mutane taran ya kai adadin mutane da suka mutu a cikin haramtacciyar zanga-zanga a jihar zuwa mutane 15, wanda su masu bore suke cewa ana nuna musulmi wariya. Galibin waɗanda suka mutu da matasa ne, a cewar wani da ake kira shi Singh. Ya ce wasu sun mutu ne da raunin bindiga, amma dai ba raunin harbin da 'yan sanda suka yi ba ne. Ya ce 'yan sandan sun yi amfani da barkonun tsohuwa kaɗai ne domin tarwatsa masu zanga-zangar.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. Kuma dalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali. Amma bari ku fara da jin maimaicin shirin Nakasa ba kasawa ba tukuna.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin da kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa, tare da ni Suleiman Muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Duk da kiraye-kirayen da bungiyoyin masu zaman kansu ke yi wa jama'a akan rashin dacewar nuna wa nakasassu kyama, da ma irin tunatarwar da shugabannin addinai ke yi akan wannan mummunar ɗabi'a, har yanzu wasu ɗaiɗaikun mutane na gwada irin waɗannan bayan Allah kyama a fili ƙarara. Misali, samun aure a yau a wajen mace mai nakasa wani babban kalubale ne a kasashe masu tasowa irin su jamhuriyar Niger, saboda yadda dangi a bangaren namiji ke ganin hada zuri'a da mace mai nakasa a matsayin wani koma baya ko kuma faduwar hannu. Dalili kenan shirin na yau ke mai da hankali akan wannan matsala da ke cinye wa mata nakasassu tuwa a ƙwarya. Malama Khadijatu Amadu na daga cikin shugabannin mata na kasassu a kasar ta Niger.
Babban matsalar mu kenan. Balle na Niger, ka gani kana da samari, samarin ka na son ka. Kina son samari, kuna soyayya komi, in magana ya zo zan ci aure sai a ce a'a, wallahi ba ka arme gurmu. Ba mu san komi na na ya ce yo gurmun shi bai ayu ne. Aihuwa ake so ga arme gurmu yana aihuwa, gurmu ga sabta ga komi ga cawo. Kuma ko a ce ka a zo ma a zamna ma zama arme, wallahi ba kamar ina nan ga fure kan muna, ba mu gani kamar mu ba. Tun da yin an zo gidajen mu ba ka rena, amma wallahi arme masu kaha ba su armen mu. Sai dai ƴan uwan mu mu gura mu mu yi ta arme mu yi ta wahala. Kuma shi abin da ya samu muna nan ga gani bacin cikin abin nan ne, abin da ya sa na kare gare shi da nita ya burtina muna nan ga hira da wani tunda ni sportista na gwada mai hoton samarina, sai ce mai samarina gurmu ne, na ce mai awo yake dan ni za a arma gurmu, na ce a mu garin mu haka nan za a yi, ya ce a ya ce bai yiwa, ya ce gurmu ya arma gurmu ce na wahala bai kare ba, yake su kamar masu kina yana ga arme masu kahahuwa. In kin gani gurmu ya arme gurmu Burkina, kawai abu ne da ya zo daga wurin Allah, kadara ce a yi shi ne su kamar wurinsu babu bambanci. Tun da ana ce kai wanga bai da kawa, kenan dole na mai kina ya arme shi. Tun da in mai kina ya arme shi yana taimaka mishi, yana rage musu wahala. Amma nan gani shar, hey wallahi ba a nan gani da wuya.
Me yasa mutane ba su ra kamar aure mata gurabun ne da lilin da ya sa?
Dalilin da ya sa dan dai ba mu da kawa na, ni ban gani komi dan dai ba mu kawa na. Allah ya sa musu abin da bai da kyau cikin kwakwalwansu, mugun tunani tun da dan Adam ni a wuri na da Adam duk guda ne da Adam duk guda ne tunda rubrumu da mai kawa da banda bai da kawa duk guda ne duk Allah ne ya halice shi mai mako su zanna su tunani su ce wanga ni a gani na da gurmu mai kudi ma ne ya kamata ya armi gurmu mai kudi mai hali kana da kudi baka armi mata gurmun ya to ni ban ga amfanin ka ba tunda baka yi ma Allah abinda Allah ke so ba yanzu in ka yi armi gurmun ya kinka kawo shi kinka sashi a daki komi komi na tare da shi kina sai mai fotar rullan din shi ko bakin kowa bai zuwa iyan kuna so a wurin wani abu a sashi cikin mota a nade fotai a sa baya gonin tawo amma su ba su yin shi ha wallahi ba su yin shi ba su arme mu guramu ma cikin ma sakanin guramu da guramu ma ni na taba gani wani gurmu da masha Allah Allah ya bashi kudi abuci a tata suna samarci Allah ya bashi kudi tunda shi Allah ya bashi ta karatu yayi karatu
namiji ne kuma sai
namiji ne gurmu namiji ne gurmun ne yayi kudi ya samu kudi da an ka zo ayi arme tace gurmun ya za ta arme mutanen gidan su an ka ce wallahi bai arme gurmun ya ta cuci gurmun yan nan ko bata arme shi ba an ka ce shi da shi arme mai kire eh masu kire mata suna son guramu maza balle sun so suna da kudi abinda sun ka ce su yi shi za su yi musu tunda cin arman masu cinai dole na ya saka abinda duk abinda yake so dole ka yi mishi wallahi gurmu masu kudi in ba su da kudi wallahi mata yanda suke arme wallahi ba su bari su arme su
ya kike ganin halin da ake ciki a yau idan mace gurguwa ko kurma ko makamliya a ce mai dimbin dukiya ce kina ganin mazaje waɗanda ba su da tawaya ko guda za su iya zuwa su aure ni wannan mata
wallahi suna iya tunda na gani ni duk mata guramu da na gani masu kine sun yi arme duk masu hali na daga intellectual engineers turawa masu ilimi daga masu babba kamar yan babba attajirai masu kudi masu hali wallahi su ana arme su amma kama a ce dai ga mu dai haka dai eh wallahi ba su bari kuma ko wallahi laihin ga uwayen su na ko shi mai kinai ya son ji kaman wallahi in ya zo da army wallahi sai ki gani mutanen gidan su na ga raba arma a ce ina za ka da gurmu don Allah a waye musu kai su hidda jahilci cikin kansu tunda wasu abubuwa jahilci na ga sa ayi tunda ni na gani namiji da yake yaran shi da Allah da annabi in dai bai yi arme gurmun yanga bai arme kuma ko wallahi bai anya har an gashi ko bai arme gurmun yanga sai dai ko da yatta yi arme masu kire shi ko gurmun ya wani gurmu ya arme shi wanda bai yi ba suna nan ga samu cikin tunani deja Allah ya yi mu ba dai da mutane ba mu ga tunani sun yi mu da yawa kuma su ce wai suna nuna cama kuma suna wariya da mu kenan sun ka ce mu muyi kenan mu mutu cikin tunani tunda kullum tunani na ka eh abun yanzu ma har zai so ma ya zo ma ga wurin ma yaran mu tunda in kin gani yaro komi kyawun tun ta yi girma sai ciri an ka ce kai wannan da baban shi gurmu ne ko a ce mamman shi gurmu ne bai kamata ba ni gurmu na a hidda su cikin kanunan su a bar ce mu kowa gurmu ko gurmunya ko wannan da gurmunya na da gurmunya da mai kawa da da gurmunya da da masu kine da makaho da kurma kaf din su duka guda ne mu duka Allah ne ya halice mu
to Khadija a ƙarshe wani kira zaki zuwa ga al'umma akan yadda ake nuna wa na kasassu wariya
to a Niger da wasu kasaje tunda ba Niger kadai ne ake nan gayin shi ba wayanda basu gane duk suna nan gayin shi kira da nikai musu ina kiran su mu duka guda ne kamar yanda na hodi a baya mutum bai hi mutum ba komi daga Allah ne kaddara ta Allah ta mu ma bamu saye ta ba da kuɗin mu an ka aihe mu ne muna tariya ni nayi kawa ina tariya ina sai ko ina rana guda masassara polio ta amshe mini kawa na zama gurmun ya ko kina da kawa mace fa abin da za a yi ba Allah na yi kai accident velo ni na taba gani wanda parterre ya maida ta gurmun ya parterre fa parterre inda kinta ina nan ga gugu daci dai na yayi gise ya kwadi wallahi har yanzu tabbas da zaman gurminya accident na sa kai gurminya komi na sa ciwo haka yana sa kai gurminya kenan jama da ake nan gari muna don Allah a bar mu nan ya kamata ne su nuna muna da wallahi mu duka hutsani su kama mu su yi muna abun daga sa mumance da ba muna da nakasa ni ba nakasa su nice ba amma kaman tarhi ne banda in tashi in yi abin da nake so
kawa dai
tunda aha kawa nake ba ba di ba nakasa su ba su nakasa ana nan ga gane su ko yanzu da ina nan ga tawwa istad wallahi na shi bacin cici ni kadai bisa moto na ina tayya ina magana nace anya bara na kare a Niger nace ga sunan masu gine nan ga bayan istad lahiyas lobasta da komi da yaran su suna nan ga bara abin nan ni shi na nan ga ci mu na ku ne ya kamata mu yi bara me mu a ci bara tunda ba mu son walakanci tunda ni wallahi masha Allah na kai kasa san waje na kasa na ina gode da na kasa na tunda ni nayi gurminya mun na shiga avion na sai Europe ban gane abin da ban sai ba je sai me dai me dai dor babu abin da ban samu ba kenan ni na gode da na kasa ta komi ci ka gani Allah yayi mu mutu wallahi shine yayi daidai da kai kuma in ka zo gidana tabbas ni gurmu ne mishi na gurmu ne amma ba mu aihi gurmu ba wallahi yara na fasta da ku ni son normal in ka zo kana gani na da miji na ko muna nan muna zaman soyayya ba zan da mu ce wallahi muna zaman mu kuma na ji dadin abun nan wallahi
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin bakuwar mu Khadijatu Amadu da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Sulaiman Muni Barma ke ce da ku mu ne lafiya
yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali
ya Allah ya Allah na duka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka baiwa
yaye akai ba zai zama wannan aikin ya tashi a tsakanin mutanen da suke nan a cikin yarin kadai ba
wannan abin da yayi din aika aikan ya samu hukuncin da ya dace da shi kuma wannan zai zama wasiha ma sauran
waiwaya aka ce maganin mantuwa masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an shekara lafiya Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta biyun karshe a shekara ta 2019 da ke karewa Daya daga cikin batutuwan da shirin domin iyali ya haska fitila a kai shine rahoton da ya bulla cewa ana cin zarafin mata fursunoni a gidan yarin da ke da cikakken tsaro a Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno abin da ya kai ga gwamnatin jihar a lokacin Kashim Shatima ya kafa kwamitin bincike a cikin hirarsa da wakilin Haruna Dauda Biyu shugaban kwamitin mai membobi 10 Barista Kakashe Hulawal ya bayyana inda kwamitin zai mai da hankali
shi na girma gwamna ya samu rahoto akan cewa akwai abubuwan da ake ba bisa ka'ida ba abubuwan da suka saba doka abubuwan da suka saba tarbiya abubuwan da suka saba addini a cikin gidan yari da aka sani Maiduguri Maximum Security Prison daga ganin wannan a matsayin sa na Chief Security Officer na state wanda haƙƙi yara ta a wuyan shi ya tabbata ko wanda yake gidan yari ko wanda yake waje ya an ba to sauya masa haƙƙi ba shi yasa ya kawo wayannan mutane daga sassa daban-daban domin su zo a yi kwamiti a bincika a gani wannan abin gaskiya ne ko kuma ba gaskiya ba sai a kawo rahoto a gwamnati domin a samu maslaha ga wannan matsalan da yake gudana a cikin wannan gidan yari
kamar irin laifuka ne kuke sa ran za a yi bincike a
kai eh abin da jaridan ta ruwaito akwai karuwanci da yara kanana suke yi akwai zubar da ciki akwai luwadi kuma aka ce akwai ana amfani da kudade a yi abubuwan da ba su ba a ciki to idan ka ga abubuwa haka an ne abin nan babu ne wanda zaka bar shi ba dole sai ka bincika ka tabbatar wannan abin gaskiya ne ko ba gaskiya ba to muna tabbatar muku dai kamar inda aka ba mu amana za mu yi gaskiya in abun ma haka ne sa mu kawo shi mu nuna gwamnati abin eh haka ne saboda a yi magani shi in ba haka bane za mu ce a ƙarya ne ba haka bane
ana sa ran dai wannan committee mai mutum 10 da suka hada da commissioner ma'aikatar shari'a na jihar matsayin shugaba da wakilin shugaban kungiyar lauyoyi na jihar Borno da shugabancin hukumar kare haƙƙin bil adama da ma'aikatar mata da ma wakilin jami'in gidan yari dake garin Maiduguri da ƴan sanda da kuma ƴan sandan farin kaya da dai masu ruwa da tsaki kan abin da ya shafi harkokin bil adama a jihar Borno za su miƙa rahoton su cikin mako guda to koya kungiyar ƴan jaridu mata rashin jihar Borno suka ji game da wannan lamari tambayar kin dai wa shugaban kungiyar ƴan jaridu matan Hajiya Hadiza Bukar ga kuma abin da take cewa
fatan mu shine a baiwa matan nan haƙƙin haƙƙin ko suwa suke yi ko suwa suke yi ba za mu iya ce gashi ba amma ko yaya aka yi ba zai zama wannan aikin ya tashi a tsakanin mutanen da suke nan a cikin yarin kadai ba dalilin tunda ya kawo har banda ma haduwan da suke haduwa akwai hadda yadda za a yi har a zubda ciki a ciki to dole akwai hannun ma'aikaci a ciki don shi wannan da yake nan a zaune a gidan yari yaya zai yi ya samu wani ma'aikacin lafiyan da har za a yi masa wannan abu to wannan dalilin mun san cewa dole akwai haƙƙin ko akwai hannu wanda yake a ɗakin a ciki saboda haka fatan mu shine a samu haƙƙin matan nan da aka ci zarafin su yawancin abubuwa in ya tashi haka kwanaki ai dama ba nan ma na ƴan prison din ba akwai mun yi ta jihin abubuwan da ake kira sex for food wannan an kuma ya aikatu a tsakanin IDPs kana bukatan abinci ba yadda za ka yi
dole sai ka bada
kansu wa'ansu dole sai su bada kansu don su samu abincin da za su ciyar da ƴaƴan yanzu a baiwa kowa haƙƙin shi a yadda ya kamata bai kamata a yi zancen nan ba
yanzu dai al'ummar jihar Borno sun zaku su ga sakamakon da wannan committee zai fitar da binciken ababen cin zarafin prisonerin da ke tsare a gidan yari da ake kira maximum prison
to babu shakka mai sauraro zai so ya san inda aka kwana akan wannan batu sai ku ci gaba da kasancewa da shirin ana kan batun cin zarafin mata a gidajen yarin kuma muka samu labarin korar wani jami'in sojan sama da wata kotun soji ta musamman ta yi a Maiduguri Sabili da samansa da laifin yi wa wata yarinya 'yar shekaru 14 da ke sansanin 'yan gudun hijira fyaɗe. Shirin domin iyali ya bi diddigin wannan batu ga kuma bayanin da wakilin Haruna Dauda Biyu ya samo mana.
Wannan kotun soja na musamman din daga shin shugabancin Major General Yakubu Auta da ake kira President of the Court ta yanke hukuncin tsoron sojan sama da ake kira Flag Lieutenant Matthias Inwaran wanda kuma dan asalin jihar Imo ne da yin lalata da yarinyar nan 'yan shekaru 14 da kuma ta kasance 'yar gudun hijira ta tatto daga garin Marti da kuma suke samun mafaka a garin Maiduguri tare da iyayenta a sansanonin 'yan gudun hijiran nan da ake kira Bakasi Camp kuma sun je neman itatuwan da za su hura wuta ne tare da 'yan uwanta a nan baya-bayan gari inda wannan jami'in soja ya gansu ya kuma nemi dukkanin su kwanta daga bisani ya tsani wannan yarinya ya kuma shiga da cikin daji ya kuma yi mata fyaɗe yayin da wasu sojoji ƴan uwansa suka bada shaidan aukuwar hakan yayin da kuma asibitin da ake kira International Rescue suka tabbatar da cewa fyaɗe aka yi mata an yi haifi Flag Lieutenant Umaram ne a 1980 ya kuma yi aikin soja a wurare daban-daban kafin da bisani a turo shi zuwa garin Maiduguri inda ya kasance shugaba da ke kulawa da wannan yanki da ake kira Dalwa
na kuma tuntuɓi shugaban gamayyar kungiyoyi masu zaman kansu na jihar Borno da ake kira ambassador Ahmed Shehu koya suka ji da wannan hukuncin da aka yankewa wannan jami'in sojan
mun yaba ma sojojin Najeriya because wannan ya nuna mana cewa akwai adalci ya nuna mana cewa duk girman ka baka fi karfin doka ba a da yawa dai daga baya irin wayan abun ya faru zaka ga an yi rufa-rufa amma wannan karon gaskiya dole mu jinjina ma ainihin manyan sojojin domin sun tabbata cewa wannan abin da ya din aika-aikan ya samu hukuncin da ya dace da shi kuma wannan zai zama wasiha ma sauran akan cewa ba dan kana da amana hannunka zaka ci zarafin mutane ba mutane haka ma mutane masu rauni kaman su masu gudun hijira tukunna wani yayi shi ya tafi lafiya din nan bai ba
a watan hudun wannan shekaran da ke karewa ne kuma aka cika shekaru 5 da sace ƴan matan Chibok da har yanzu babu tabbacin inda sama da ƴan mata 100 suke ko suna nan da rai ko kuma halin da suke ciki to bayan jawabin da shugaba Muhammadu Buhari yayi dangane da kokarin da gwamnati take yi na ceto ƴan matan shirin domin iyali ya samu yin hira da kakakin shugaban kasan Garba Shehu wanda ya bayyana cewa
hakika sako ne ga iyaye da al'umman Chibok da al'umman Najeriya da baki daya ga shugaban Muhammadu Buhari na taya su juyayi da bakin ciki akan cewa ko shekara 5 wayannan ƴan mata da ake fata za a dawo da su sake ci gaba da rayuwarsu da iyayensu da 'yan uwansu har yanzu Allah bai sa a dawo da su duka ba dai duk da cewa Allah ya bada nasara akan wasu da suka tsira da kansu daga ciki da kuma gudunmuwa da gwamnati ta bayar na karɓo wasu daga cikin su wanda za a ce kusan fiye da rabi Allah ya dawo da su suna nan suna ci gaba da rayuwarsu musamman kudin gina ilimi da aka so a tafi masu shi sabon shugaban Muhammadu Buhari shi ne kada a samu karayar zuciya shi kan ba zai hakura ba zuciyarsa tana kan wannan abu duk abin da gwamnati a karkashin sa za ta yi dan dawo da su waɗanda kuma ta da ci bukata ita Liya Sharif wannan yarinya kwaya kai tal ta yan makaranta da Allah ya dawo da sauran kita ba ka dawo ba ana samun labari mai karfafa gwiwa cewa waɗanda suke shiga tsakanin mu gwamnati da su waɗanda suke da kiɗa ita suna nuna cewa sun amince ko kuma suna son su dawo da ita sun suna nuna damuwa akan tsananin tsoro da irin matakai na soja wannan yanki na arewa maso gabas ko sun dawo da ita za su iya zama ko su koma lafiya waɗannan abubuwa da ake kokari a warware su cikin nufin ubangiji duka gwamnati tarayya ba su ke ko a wata ƙasa ce makociya ma a je a danka ta ga su a damuwa da take ba saboda haka a takaice da abin da nake so in ce gwamnatin Najeriya ba ta kura ba ba ta fasa ba kuma Allah ne dai da aka ce ceto wasu daga ciki a baya can waɗanda suka rage cikin nufin ubangiji da kokari da ake maslaha da fafatawa da ake fitilin daga za a dawo da sauran.
Garba Shehu kakakin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara ta 2019 da ke karewa da suka hada da Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin. Alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron dukkan shirye-shiryen da muka gabata a shirin domin iyali a wannan shekara baki daya idan aka nemi shirye-shiryen mu a shafinmu na internet voahausa.com. Alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune tarakan duniya komi ba
madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari auna ke cewa a wani lafiya.
I want.